يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha 6 Lau Shopping Complex daura da randa bawon na Wunti kasuwar Wunti Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Yahaya Bang na shekara 2002 wanda ya fara daga Fatiha zuwa farkon suratul Baqara a cikin darasi guda 25. Malam bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن عجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان مو جميل تفسير فاتحة بيان كشي نبير شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa akwai wani littafin sa mai suna At-Tuhfatul Iraqiyyah At-Tuhfatul Iraqiyyah shafi na 45 yace qala salaf malamai na farko sun ce inna Allah jama'a ilmal kutubil munazzala fil Qur'an Allah madaukaki ya hada ilimin da ya saukar a cikin littafin farko ilimi da yake cikin littafin At-Taura da ilimi da yake cikin littafin Zabura da wanda yake cikin littafin Injil littafai wadanda Allah madaukaki ya saukar ga annabawa magabata duk ilimin da yake cikin littafin Allah ya hada su ya saka a cikin littafin Qur'ani wa jama'a ilmal Qur'ani fil mufassal sannan duk ilimin da yake cikin Qur'ani daga farkon littafin zuwa karshen sa Allah ya hada shi a cikin surorin da ake kiran su al-mufassal surori da ake kiran su al-mufassal a cikin Qur'ani in ka duba manahilul irfan na Ash-Shaykh Zarqani mujallad na farko shafi na 352 yace Imam an-Nawawi ya kawo bayani da yake mafi inganci game da surorin da ake kiran su al-mufassal yace surori ne da suka fara daga kan suratul hujurat zuwa qul a'udhu bi rabbin nas daga suratul hujurat zuwa qul a'udhu bi rabbin nas wadannan surori sune ake kiran su al-mufassal wa sumiya bil mufassali li kasratil fasli baina suwari bil basmala abinda yasa aka kira su al-mufassal saboda surorin basu da tsawo nan da nan kana karanta sura zaka zo karshe kaga bismillah ka fara wata sura daga suratul hujurat zuwa qul a'udhu bi rabbin nas wadannan surori sune ake kira al-mufassal zaka iya cewa izu 10 kenan na qur'ani ko kuma izu 9 daga nasi zuwa izu 10 wadannan surori su ake kira al-mufassal To Sheikhul Islam ya ce malaman farko sun ce duk ilimin da Allah ya saukar a litafai na farko ya tattara su, ya hada su, ya dunkula su, ya saka a cikin Qur'ani. Shi kuma Qur'ani duk ilimin da yake cikin sa Allah ya dunkula shi ya saka a cikin surorin da ake kiran su al-mufassal, wato daga nasi zuwa izu goma. Wa jama'a ilma al-mufassal fi fatihati al-kitab, sai Allah ya hada ilimin da ke cikin waɗancan surori na al-mufassal ya dunkula su ya saka a cikin suratul fatiha. Wa jama'a ilma fatihati al-kitab, sannan duk ilimin da ke cikin suratul fatiha Allah ya dunkula shi ya saka shi fi qawlihi, cikin ayar da yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duk ilimin da ke cikin Qur'ani Allah madaukaki ya sa shi a cikin surorin da ake kiran su al-mufassal, kuma duk ilimin da ke cikin surorin al-mufassal Allah ya dunkula su ya sa su a cikin suratul fatiha. Sannan duk ilimin da ke cikin suratul fatiha Allah ya dunkula shi ya sa shi a cikin aya guda, ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa, ka duba littafinsa At-Tuhfatul Iraqiyyah shafi na 45. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah shi ma ya faɗi irin wannan magana a littafinsa, wato akwai malamai da suka yi ire-iren wannan magana, malaman farko su suka faɗe ta. Lallai ne duka ilimin da ke cikin littafin farko yana cikin Qur'ani, ma farratuna fil kitabi min shay'in, duk wani ilimi da ke cikin littafin At-Taura, Zabura, Injil, littafai 104 da Allah ya saukarwa annabawa magabata, Allah ya hada ilimin su cikin Qur'ani, a Qur'anin kuma Allah ya tattara ilimin ya saka a cikin surorin mufassal, na mufassal Allah ya dunkula shi cikin suratul fatiha, ilimin fatiha kuma Allah ya dunkula shi a cikin aya guda, ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idan ka duba sahih sunan Abi Dawud hadisi na 779 da al-Irwa'ul Galil hadisi na 295 da sahihul Jami' hadisi na 4326, Abu Huraira da Ubay bin Ka'ab sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kawo hadisi da ake kiransa hadithul Qudsi. Hadithul Qudsi, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yake cewa da kansa, qassamtu as-salata baini wa bain 'abdi nisfayn, na raba sallah tsakani na da bawa na rabi biyu. Ita wannan sallar Allah yace ya raba ta tsakanin sa da bawan sa rabi biyu. Wali 'abdi ma sa'ala, duk abin da bawa na ya roke ni kuma zai samu biyan bukata. Allah yace fa idza qala al-'abdu, idan bawa ya tsaya a sallah yace alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, sai Allah yace hamadani abdi, bawa na ya gode min. Fa idza qala, idan mutun yace arrahmanir rahim, qala Allah, sai Allah yace afna alayya abdi, bawa na ya yabe ni. Fa idza qala, idan mutun yace maliki yawmiddin, qala, sai Allah ya ce majjadani abdi, bawa na ya girmama ni. Fa idza qala, idan mutun ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, sai Allah ya ce hadha baini wa bain abdi, to wannan kuma wata mu'amala ce tsakani na da bawa na. Wa li abdi ma sa'ala, kuma bawa na zai samu duk abin da ya roka. Fa idza qala, idan ya ce ihdina siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سألّي جي ولأبدي ما سأل باوانا ياسام دقا بن ديروكا wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi. To ku lura da wannan hadisi, Allah madaukaki yace idan bawa yana sallah yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai Allah yace hadha baini wa baina 'abdi, wannan tsakani na ne da bawa na, wata mu'amala ce ta musamman tsakanina da bawana, mu'amala da take tsakanin Allah da bawansa ita ce sakon da ke zuwa cikin littafin da duka Allah ya turo. Ko Allah ya turo littafin At-Taura don yayi bayanin mu'amala da ke tsakaninsa ne da bayinsa. Allah ya saukar da littafin Injil don yayi bayanin mu'amalar da take tsakaninsa ne da bayinsa. Haka nan littafin Az-Zabur, haka nan littafin Qur'ani, duk wani littafi da Allah ya saukar da shi ne don ya bayyana mu'amala da take tsakaninsa da bayinsa. Don haka kalmar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in take zama wata mu'amala ta musamman tsakanin bawa da Allah. Don haka babu aya cikin Qur'ani wanda take dauke da ilimi, ilimin nan wanda ya kunshi littafan farko kuma ya kunshi duk ilimin da ke cikin Qur'ani fiye da ayan nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shekarunsa 672 da mutuwa yanzu, Allah ya ji kansa, 672 ya dade rabuwarsa da duniya. Musamman ya rubuta littafi da ake kira Madariju Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wannan littafin yana da volumes guda uku, manya-manyan littafi ne guda uku. Yayi littafin ne kawai saboda ya fassara wannan kalma ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mujallaji guda uku, 3 volumes na littafi kawai akan fassaran wannan aya daya. Ashe kenan da zamu dauki watan nan muna bin fassaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in billahi al-azim, watan zai kare ba mu gama ba. A cikin mujallaji na farko shafi na 95 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace humal kalimatani al-maqsumatani, waɗannan kalmomi guda biyu su ne suka yi ayan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To ka cire iyyaka na'budu nasta'in, waɗannan kalmomi guda biyu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce su ne aka raba tsakanin Allah da bawa kashi biyu, kalma guda ta bawa, kalma guda kuma ta Allah. Magana tana da girma, don haka daukan wata ana magana a kai wallahi yayi kadan. In za ka yi maganar mu'amala tsakanin bawa da Allah, to wannan magana taka dole ta dauki lokaci mai tsawo. Littafi ya rubuta mujalladi uku musamman yana bayani akan matakai-matakai na mu'amala tsakanin bawa da Allah. Don haka duk ilimin Qur'ani yana cikin wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mu'amalar ita ce ciniki, Allah da hikima. Kai Allah mun gode ma da kai mu musulmai, da bude littafin Qur'ani abinda zaka fara gani ka lura, a ce mutum ne wanda bai taba sanin musulunci ba, ka dauki Qur'anin nan ka kai shi kaman can kasashen Turai ko kasashen Amurka, ka san akwai wanda bai taba sanin menene ma musulunci ba, ka je ka bashi littafin nan ya bude, komai kafircinsa, komai tsananin kinsa ga Allah, in ya bude Qur'ani wallahi sai hankalinsa ya natsu, domin abinda zai fara gani shine Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin. Ka suranta wannan mutumi, ka dauki kanka misali a matsayin halin da yake ciki, kai ne ka bude Qur'ani sai kaga abinda Allah ya fara da shi shine yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, wanda yake rahama ga bayinsa yake jin kai, shike ba su ruwan sama, shike ba su shuke-shuke, shi yake ba su rayuwa, shike ba su haihuwa, shi yake da iko a ranar hisabi. Sannan sai yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai muke bauta kuma kai muke neman taimako. Kafin Allah ya ce ka bauta masa sai da yayi bayanin shi ne wa, ya bambanta da a ce Allah ya fara Qur'anin da cewa kai ku kama bautana, da bude Qur'ani sai ya ce ku kama ibada, ki kai wannan littafin wanda duk ya saukar da shi yana da zafi, sai Allah ya fara da sauki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, ya bayyana maka kansa tukuna. Shin ya cancanta a bauta mar ko bai cancanta ba, sai da ya maka bayani, kai ka gane bayanin tukuna. Godiya ta tabbata ga Allah, waye Allah? Ubangijin talikai, shi ya halicci kwari, tsuntsaye, dabbobi, mutane. Ar-Rahmanir Rahim shike ba ku ruwan sama, ya ba ku duk wata rahamaniya. Maliki yawmiddin shike da iko, shi kadai a ranar hisabi. Sannan sai ya ce to bauta min, kaga sai da ya bayyana maka kansa, ya nuna maka cancantar a bauta masa. Sannan sai ya ce to zo ka bauta min. Qur'ani tana dauke da mu'jiza mai girma wallahi, duk mutumin da ya samu kansa cikin musulunci ya gode ma Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Mu'amala da take tsakanin mutum da bawa kaman ciniki ne, wai Allah tallata kansa yake gare ka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kamar mu'amala ce ta ciniki tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala. Wato Allah yana cewa kai bawa, kana da wani abu da nake nema, in ka bani sai in baka, ai kasuwanci kenan, bani in baka, kawo abin sayarwanka ni kuma sai in saya in baka kuɗi. Meye kuɗin Allah? Ita ce aljanna. Shi yasa manzon Allah ya ce ala inna sil'atallahi galiya, kaddarar Allah tana da tsada, yace ala inna sil'atallahi aljanna, kaddarar Allah ita ce aljanna. Ka bashi wani abu da yake so gunka, shi kuma ya baka wani abu da zaka so. Me yake so a gurin ka? Ibada. Me kake so a gurin shi? Taimako. Don haka akwai wani abin da kake da shi wanda Allah yana bukata, shi ma kuma akwai abin da yake da shi wanda zai baka. Fa amma ku lura, duk mutumin da ya dauki kayansa zai kai kasuwa, akwai sharuɗa kashi biyu kafin a sai kayan, haka ne ko? Na ɗaya, kayan da ka kawo sayarwan nan, shin ana son irin shi ko ko a'a? Ana neman wannan kayan ko ba a neman sa? Ka'ida ta farko kenan. Idan ka tallata wa Allah abin wato wata ibadar ka, to abu na farko da Allah zai duba shine ita wannan ibadar da ka kawo yana son irin ta ko bai so. Sannan abu na biyu, meye kimar ibadan taka? Yo ko riga ce ka je sayarwa? Ai riguna iri-iri ne. Akwai riga da ta kai naira 1000, akwai wadda naira 100 ma sai a saye ta ko? Daraja daraja ce. Saboda haka ibadar ka ita ma tana hawa kan wannan matsayi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawa akwai wanda zai tsaya sallah, ba shi da wani rabo a sallan safa ce kashi 1 cikin 9 na sallan, wani kashi 2 cikin 10, wani kashi 3 cikin 10, wani kashi 4 cikin 10. Daraja hawa hawa ce na masu sallah. To haka kuma kaddarar da kake sayar ma Allah tabaraka wa ta'ala, in kana son Allah ya sai ibadar ka, to dole ne ka yi ibada wadda yake nema, kuma dole ne ibadan nan ka kyautata ta samu kima madaukakiya, to sai Allah ya karba ya baka nashi lada. Wannan ita ce mu'amala da ke tsakanin bawa da Ubangiji. Shi yasa Allah ya ce kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya,
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
Allah madaukaki ya ce kul innama ana basharun mislukum, ka gaya musu ni mutum ne kamar ku. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar mu. Yuha ilayya ammun wahayi, wannan shi ya bambanta manzon Allah da mu. Shi ana masa wahayi, mu ba a mana wahayi. An masa wahayi annama ilahukum ilahun wahid, abinda aka ce abin bautanku ku mutane abin bauta ɗaya ne, Allahn ku guda ne. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, to duk wanda ya kasance yana fatan saduwa da rahamar ubangijinsa. In dai kana son Allah ya sayi ibadar ka, ya karba, ya baka lada, falyamal amalan salihan, to aikin da zai yi yayi mai kyau. To ba ma Allah ba, ko dan adam ne ka kawo kayan ka sayarwa gare shi, in baye da kyau bai saya. Ka tsaya sallah, ka yi wata sallah tsumma, sai ka mika wa Allah wannan tsumma, ka ce Allah sai wannan tsummar. To shi da yake da bayi masu yawa waɗanda suke bashi kaya masu tsada, ibadarsu mai tsada mai kyau, yaushe kuma zai sai tsumma yayi mai da shi? Sai jefar ma a juji. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, wanda ya kasance yana fatan saduwa da rahamar ubangijinsa, falyamal amalan salihan, kaji fassaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kuma kada ya shirka da bautan ubangijinsa wato da wani. Wa illa fa ibadatuhu batila, matukar aka samu ibadar da kake yi baka yi mai kyau ba, to Allah madaukaki ba zai karbe ta ba. Shi yasa sayyiduna Umar yake da addu'a yana cewa Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi shay'a. Sayyiduna Umar yana wannan addu'a, ya Allah ina roƙonka ka saka aikina ya zama mai kyau, domin mai kyau kake karba. Ya Allah ka sa aikina ya zama tsarkakakke, ban yi shi don kowa ba sai kai, ya Allah babu riya. Wala taj'al li ahadin fihi shay'an, sannan karka sanya mu wani rabo a cikin aikina. Ya Allah ka sa ayyukana su zama kyawawa, ka sa ayyukana babu riya a cikinsu, sannan kada ka ba mu wani rabo cikin aikina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, duk wanda yayi wani aikin da babu umurninmu akai, wannan aikin ana maida masa, Allah bai karba. Don haka ita sallar da zaka yi har Allah ya karbe ta, dole ne ka yi ta mai kyau. Ibadar ka dole ta kasance ibada ce mai kyau, kuma babu riya a cikin ibadar. Kai ibada mai kyau babu riya a cikin ibadar. Ibada mai kyau kuwa ita ce wadda ta dauko siffar ibada ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallar ka ta yi kama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace sallu kama ra'aytumuni usalli. Idan kai sallah irin ta manzon Allah, sannan kai kokari ka kiyaye cikin sallar ka babu riya, to sai Allah ya karbi wannan ibadar taka, har ma kuma ya baka lada akai. Siffar ita wannan sallar da Allah yake karba ita ce, ta zo cikin wani hadisi da ke cikin silsilatu sahiha, hadisi na 1421. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Anas bin Malik, manzon Allah ya ce masa, salli salata rajulin, ya kai Anas in za ka yi sallah, to kai sallah irin ta mutum, la yadhunnu annahu yusalli salatan ghayraha, mutumin da bai tsammanin zai saki sallah irin wannan. In za ka yi sallah, to kai sallah irin ta mutumin da bai ganin zai saki wata sallah bayan wannan. Wato duk sa'ilin da ka tsaya sallah, to ka sa a tunaninka cewa ba za ka sake samu wata damar yin wata sallah ba kuma har abada, wannan ita ce sallar ka ta ƙarshe. In ka tsaya sallar isha, to kai sallar nan da tunanin da wuya sallar asuba ta same ka cikin masu rai, kenan a ranar tashin kiyama sallar isha'i din nan fa ita ce sallar ka ta ƙarshe, domin ba ka yi wata sallah a bayanta ba. Duk sa'ilin da za ka yi sallah, manzon Allah ya gaya ma Anas bin Malik, yace kai sallah irin ta mutum wanda bai tsammani zai sake wata sallah a bayan wannan. To wanda yake irin wannan sallah shine wanda Allah yake karban ibadarsa. Ba mutumin da ya tsaya yana sallah hankalinsa yana wani guba. Wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ko in sun tsaya sallan su tsaya da mutuwar jiki, ka tsaya sallah kana hamma kana mimmika, ka gama ikamar ba baka san ka kare ba. Yura'una an-nasa, kuma sallar nuna wa mutane suke yi, in suna cikin jama'a su rika kyautata karatu, suna kyautata ruku'i, suna kyautata sujuda, amma in su kadai ne a daki za su yi sallan babu mai ganin su, ba sa yin ta da kyau. Allah ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila, ba su tuna Allah, ba su ambaton Allah cikin sallan face dan kadan. Galibin sallan tunaninsa na kasuwa ko tunaninsa na wani guri. A Sahihul Jami' hadisi na 3,964 Abu Huraira yace wata rana manzon Allah yake tsawatar ma wani mutum, yace masa ya fulanu ya kai wane, afala tuhsinu salataka, yanzu ba za ka kyautata sallarka ba, ba za ka yi sallah ka kyautata sallarka ba. Aula yanzuru musalli idza salla kaifa yusalli, yanzu mutum in yana sallah ba zai duka lura ya yake sallan nan ba. Sai manzon Allah ya ce fa inna ma yusalli li nafsihi, kar ku manta fa kansa yake wa, domin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai muke bauta kai muke neman taimako. Wato in kai sallah mai kyau Allah yana baka taimakon sa, yana baka lada. In kai sallah mara kyau aikin banza ne, mu'amala ce tsakaninka da Allah. In ta yi kyau kasuwancin ya yi kyau, in ta ɓaci ka yi asara, sallarka ta zama ta banza. Saboda haka manzon Allah ya ce fa inna ma yusalli li nafsihi, mutum yana ma kansa ne sallah, kar kai tsammani kana ma wani ne sallah. Tsawatarwa manzon Allah yake ya fulan ya kai wani, afala tuhsinu salataka, yanzu ba za ka kyautata sallarka ba. Ala yanzuru almusalli idza salla kaifa yusalli, yanzu mai sallah ba zai rika lura ba idan yana sallah ya rika lura yaya yake sallan nan, anya ruku'un ka tayi, anya kuwa sujjadar ka yayi, anya karatun da kake cikin sallan dan yayi. Ka sa cikin tunaninka, inji manzon Allah, fa inna ma tusalli li nafsika, kana ma kanka ne sallah. In ta yi kyau mu'amala tsakaninka da Allah ta yi kyau, in ta ɓaci mu'amala tsakaninka da Allah ta ɓaci. In ka duba kitabu sunna hadisi na 315 da sahihul mishkat, hadisi na 2302 da sahihul jami', hadisi na 7957 da littafin imamu tirmizi, hadisi na 2516 abdullahi bin abbas, kun sha jin hadisinsa, hadisi ne ingantacce. Ardafahu, wata rana manzon Allah ya goye shi kan dabba, wannan yake nuna mana babu laifi mutum ya kori wani akan abin hawa, ka bada lift idan mutumin kirki ne. Thumma qala, da manzon Allah ya goye shi kan dabba, sai ya ce masa ya gulamu ya kai yaro, lokacin Abdullahi bin Abbas saurayi ne, ya kai saurayi, ala ahabu laka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna, kana so in maka kyautar wasu kalmomi, waɗannan kalmomi Allah zai amfane ka in ka rike su. Inji manzon Allah, ya kai saurayi, kana so in baka kyautar wasu kalmomi Allah zai amfane ka da su in dai za ka rike su. Ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka. Inji manzon Allah, ihfazillaha tajidhu amamaka, ka kiyaye Allah za ka samu Allah nan a gabanka, duk sa'ilin da kake da bukata za ka samu Allah nan da nan a gabanka. Wa idza sa'alta fas'alillaha, in za ka yi roko sai ka roki Allah, amma in ka kiyaye shi. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kuma in za ka nemi taimako sai ka nemi taimakon nan na Allah, in fa ka kiyaye shi. Malamai suke daukan wannan hadisi a matsayin fassara ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menene fassarar iyyaka na'budu? Kai muke bauta, ihfazillaha kiyaye Allah. Iyyaka na'budu kai muke bauta ka kiyaye Allah. Wa iyyaka nasta'inu manzon Allah yace masa wa idasta'anta fasta'in billah. In ka bauta ma Allah to sai ka nemi taimakon Allah. In ka kiyaye Allah to sai ka roki Allah. Wanda ya bauta ma Allah ya kiyaye Allah, idan ya roki Allah, Allah tabaraka wa ta'ala yana bashi biyan bukatar sa take. Don haka yasa malamai suke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita ce ayatu tawakkul fil qur'an, ita ce aya ta tawakkali cikin qur'ani. Duk mutumin da yake ya dogara ga Allah sai ka dauke shi ka jefa shi cikin wannan aya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ina matsayin sa? Shin sikelin yayi nauyi? Inde kana da kyakkyawan tawakkali za a samu matsayinka a wannan ayan yana da kyau. Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa, yana da wani littafi kuma na daban banda wancan At-Tuhfatul Iraqiyya, ana kiransa Al-Ubudiyya. In ka duba shafi na 20 yace al-ibadatu tajma'u aslain, Allah yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai muke bauta kuma gare ka muke neman taimako. To kalma biyu ce, kamar yadda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗa, ɗaya ta kadaita Allah, kalmar farko ita ce taka na'budu, kalma ta biyu ita ce ta Allah nasta'in. Al-ibada min al-abd wal isti'ana min Allah, ibada tana wajen wa? Bawa. Taimako kuma yana wajen wa? Allah. To kaga kenan kalmomi guda biyu ne suke shiga tsakanin mutum da ubangijinsa. Kalma ta farko ita ce ibada, wannan tana sashin Allah. Kalma ta biyu ita ce taimako, wannan kuma tana sashin Ubangiji. To kalmar ibada in muka ɗauke ta, inji Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Al-Ubudiyya shafi na 20, tana hada asali biyu, gayatul hubbi bi gayatul dhulli wal khudu'i, matukar kauna da kuma matukar kaskantar da kai da tawali'u. Kauna, biyayya, su suka hada ibada. Faman ahbabtahu wa lam takun khabi'an lahu lam takun 'abidan lahu, idan kana son Allah baka bin Allah to baka bautan Allah. Idan kana son Allah kana bin Allah, to shikenan ka tabbata kenan mai bautan Allah. Kafin mutum ya zama mai cikakkiyar bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala, dole ya kasance yana son Allah, yana bin Allah. In ka tsaya sallah kana son Allah, kake sallan nan ko kana sallan nan ne kawai don dai wato shakatawa da walwala? Kana sallan nan da kauna ga Ubangiji ko ko a'a? Don haka matukar za ka tsaya sallah, ka tabbata ka tsaya sallan nan da nishadi da kauna, kamar kai ne kake da budurwa, misali ka tafi gurinta, ka aika a kirata, an kawo ma Muharrami an zaunar, duk kalmar da zai fito bakinka kana kokarin kalma ce ta zama mai kyau. Zaman da za ka yi da ita baka son a samu wani abu ya bata wannan zama, bare a ce ka tashi daga wannan zama akwai ɓaci rai tsakaninka da ita, haka ne ko ba haka ba? Duk mutumin da yake kaunar mace in ya tafi gunta hira, dole zai kiyaye lafazin da ke fita bakinsa, dole zai kiyaye zaman da zai yi da ita, duk abin da zai bata zai kula ya tabbata wannan abin yana da kyau. To bare kuma wanda ya tsaya da Allah? In ka tsaya da Allah, kafin ibadar ka ta karbu, dole tukuna sai Allah ya ce mala'iku ku duba ku gani shin wannan mutumin tsayuwarsa din nan ya tsaya kuwa da kaunata? Akwai alamar kaunata? Ka zo ka tsaya sallah, kana shafa gemu, kana kunce rawani, ka nada, kana susa, kana wane ne? Wannan babu kauna. To sannan kuma komai kiyayewarka ga Allah, komai kaunarsa, dole ya zama kana tawali'u gare shi. Menene tawali'u? Abinda zaka bashi din nan mai kyau ne? Na'am, ka tsaya sallah, kana cikin natsuwa. Ku duba tarihi Imam Malik, Allah ya ji kansa, aka ce in ya tsaya sallah kai ka ce gawa ne a gabansa, akwai lokacin da kudan zuma 17 ya harbe shi bai yi susa ba. saboda tsananin kaunar wanda ya tsaya gabansa. To abu na biyu shine, shin sallar da zaka bawa Allah mai kyau ce? Don haka dole ne a samu an samu cikakkiyar wato biyayya, ya zama kana kaunar Allah kuma ya zama akwai tawali'u. Idan akwai tawali'u cikin ibadar ka kuma akwai kaunar Allah, to sai Allah ya karbi ibada, inji Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa da rahama. Yace in muka dauki ɗaya kalmar ita ce al-isti'ana, ita ma ta dauki asali guda biyu. Neman taimakon Allah ya dauki asali guda biyu. Abu na farko shine as-siqatu billah, yarda da Allah ɗaya. Kafin ka nemi taimakon Allah dole ka amince da Allah, ka tabbata a zuciyarka Allah zai iya taimakon ka. Sannan abu na biyu wal-i'timadu alaihi, da kuma dogaro gare shi. Idan ka hada abu biyu din nan, ibadar ka ta zama akwai kaunar Allah, akwai tawali'u ciki, sannan neman taimako da kake wajen Allah ya zama ka amince da Ubangiji kuma ka dogara da shi, to an samu tawakkali. Shi yasa Allah ya ce walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru.
Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.
Allah yana fassara aya ta karshen suratu Hud da aya da take cikin Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ayatul tawakkul. Walillahi ghaibus samawati wal ard, ghaibin samai da kasa dun na Allah ne, abinda suka buya duk Allah ya san su. Wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu, ga Allah ake mayar da al'amari baki ɗayan sa. Sai yace fa'budhu, ka bauta masa, kun ji iyyaka na'budu wa tawakkal alayhi, sai ka dogara da shi, shine wa iyyaka nasta'in. Fa'buduhu, ka bauta masa, wa tawakkal alayhi, ka dogara da shi, shine iyyaka nasta'in. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna, ubangijinka bai kasance marafka ne game da abin da kuke aikatawa ba. Allah yana ganin ibadarka, yana kuma ganin bukatarka. In dai zaka kyautata ibadarsa, ka tawakkali gare shi, to dukkan bukatunka za a biya maka, Allah ya san su. Misali na ibada da kuma kyakkyawan tawakkuli da malamai suke faɗa, kaman Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin littafinsa din dai, wanda muka yi bayani madarij salikina baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mujalladi na farko, yace mutumin da tawakkalinsa ya tabbata, to kafin ya gama sallah, idan ka tsaya sallah, in dai sallarka ta yi kyau, kafin ka gama sallah Allah yana warkar da kai daga cututtuka kashi biyu. Inji Ibn al-Qayyim al-Jawziya, karatun Fatiha kawai da kai zuwa karshe Allah zai warkar da kai. Ka tabbata ibadar ma akwai bukatan gyara a ciki. Yace iyyaka na'budu, Allah zai warkar da kai daga ciwo na riya, domin idan ibadar ka ta gaskiya ce, to babu yadda za a yi a samu riya a cikin sa. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Riya da kuke gani cuta ce a cikin zuciyar bawa. Riya kai abu don a gani, ko kyauta zai yi sai ya dubi inda za a gani, idan a boye ne ba zai baka ba. In ka bi shi gida ga ta malam bani da lafiya ce makani da kudin jinya, ba zai baka ba. In kana son ya baka, to ka bari sai yana cikin jama'a, sai ka zo ka kirara shi ka yabe shi, to in ka roke shi zai baka, ko baka roka ba ma zai baka. Wannan riya kenan, ko sallar sa in ya tsaya cikin jama'a yayi mai kyau a boye kuma yayi mara kyau. Idan ibadar ka ta tabbata ibada mai kyau, to babu yadda za a yi a samu riya a cikin ta. Don haka kafin ka gama sallan Allah ya warkar da kai daga wannan cuta ta riya. Sannan yace wa iyyaka nasta'in, idan ka ce ya Allah gare ka muke neman taimako, to daga nan kuma Allah ya wanke ka daga shirka. Duk mutumin da yake neman taimakon Allah ba a samun sa gurin boka, ko za a same shi? Ba a samun sa gurin malamin duba, ba a samun sa gurin tsatsuba bare shirka. Dole za a samu tawakkalin sa yana ga Allah. in yana da bukata wajen Allah yake kaiwa kadai. Duk mutumin da ya tsaya sallah in dai sallarsa ta gaskiya ce, to ba shi sa wani abu a cikin zuciyarsa ya dogara da wannan abin in ba Allah ba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kai muke bauta kuma taimakonka muke nema, sai aka same ka kai ne wajen boka. Fatihaka ta zama ƙarya, sallarka ta zama ƙarya, ka tsaya gaban Allah kana masa ƙarya. Yaushe ne Allah zai karɓi wannan ibada ya baka lada? Ka tsaya sau biyar sallar asuba wa iyyaka nasta'inu, sallar azhar wa iyyaka nasta'inu, sallar la'asar wa iyyaka nasta'inu, magariba isha'i wa iyyaka nasta'inu, nafila wa iyyaka nasta'inu, amma da ka gama sallar sai ka tafi kuma gurin boka. Sallolinka baki ɗaya sun zama ƙarya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, munafikai yaudaran Allah suke yi wallahi, inji Allah. Wa huwa khadi'uhum, kuma Allah zai maida yaudaran kansu. Shi sa yace wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, ko sallah suka tsaya wallahi ƙarya suke, inji Allah. Sallar su ta banza ce, in sun tsaya ba su tuna Allah suna yi ne, in kaga ma sun kyautata sallar suna yi ne don mutane su gani. Duk mutumin da ke zuwa gun boka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin ba shi ba annabin rahama, bare ma tsakaninsa da Allah. Ba shi ba annabin rahama, bare ka je gun boka ya faɗi wata magana ka ji koda baka yarda ba, manzon Allah yace to sallah ta kwana 40 wannan babu ita. Domin iyyaka nasta'inu ta rube, iyyaka nasta'inu ya rube, tunda ya rube rabi guda na mu'amalarka da Allah ta baci. Idan mu'amalarka da Allah ta baci ko to babu yadda za a yi Allah ya karbi komai da ka kawo masa, ibadarka ta banza ce. Wallahi mu kiyaye fassarar Fatiha, daga nan muke barin bautan mu.
Idan kuwa aka samu, inji Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace iyyaka na'budu ya zama gaskiya, iyyaka nasta'inu ya zama gaskiya, to Allah ya warkar da kai daga na daya ciwon riya, na biyu ciwon shirka, sannan in ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace in dai Fatihar ta gaskiya ce, to wallahi ko ciwon kai ka tsaya sallar da shi kafin ka je ƙarshen Fatihar ka warke. Kai ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baka roki Allah ba sai Allah ya ce duk na warkar da shi. Me dalili? Domin duk mutumin da ya tsaya sallah to ya mika al'amarinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala, ya mika Allah, ya mika wa Allah bukatunsa, ba shi da wata bukata da wani zai biya masa illa Allah. Saboda haka dukkan cututtukan ka Allah madaukaki zai warkar da su kafin ma ka gama wannan Fatiha ta sallah din. In ka ga wata cuta Allah ya barka da ita, to wannan Allah ya barka ne saboda ya gwada ka, ya gwada hakurinka, ya gwada godiyarka, amma ba domin ba a samu maganin warkar da ita ba. Shi yasa manzon Allah hadisai sun tabbata mana, aka ce idza hazabahu amrun, in al'amarinsa ya rikice, manzon Allah in ya shiga damuwa sai ya ce ina Bilal, tashi ka kira sallah mu huta. Domin manzon Allah yana tsayawa sallah, yana karanta Fatiha, yana zuwa waladdallin, duk da musa ta kai. Shi yasa malamai suke kiran Fatiha da suna suratu shifa, sura ce ta magani. Ku duba littafin sahihul Bukhari kitabul tibbi, kitabul ijara, kitabul fada'il, kitabul fada'il, da kuma littafin Muslim hadisi na 2201, da littafin Abu Dawud hadisi na 3900, da littafin Imam Tirmidhi hadisi na 2063, da kuma littafin Ibn Majah hadisi na 2156. Abu Sa'id al-Khudri, kuna jin labarin nan, amma ku dauko shi ku hada shi a wannan guri ku gama anarsa. Yace wata rana sahabban manzon Allah tafiya ta same su, inna nasan min ashabin nabi, wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sun kama tafiya, suna cikin tafiya sai zango ya same su, maru bi hayyin min al-arab, sai suka wuce wani kauye na Larabawa. Sun zo wuce wannan kauyen Larabawan, sai suka ce ya kamata su yi sansani su yi zango a wannan gurin. Falam ya karauhum, suka nemi mutanen ƙauyen nan su musu liyafa ba su yi ba, walam ya bayyifuhum, ko ruwa ba su ba su ba, mutanen ƙauyen ba su da kirki. Sai suka je gaba da ƙauyen suka yi sansani, da suka yi sansanin su za su kwana su huta sannan su ci gaba da tafiya. Mutanen ƙauyen dai ba su yi kirki ba, ba su taimaka musu da komai ba. Salu diga Sayyidul Hayyi Abu Sa'id al-Khudri ya ce da daddare sai kunama ta harbi mai gari sarkin wannan ƙauyen, aka nemi maganin kunama ba a samu ba. Fatauhum, sai suka zo gurin sahabbai. Faƙaru, suka ce hal inda kunnun rukuya, ko hal minkun mun raƙin shi, cikinku akwai wanda ya iya tofi? Domin Larabawa sun sani tun kafin bayyanar manzon Allah tofi na magani, suna tofi. Don haka manzon Allah da ya taho ya taras, cikin al'adar Larabawa akwai tofi, idan ciwo ya samu wani sukan kai shi a masa tofi. Sai manzon Allah ya ce a'aridu alayya ruqakum, ku zo ku bayyana min duk irin tofin da kuke yi, wannan yayi irin tofinsa, wannan yayi irin tofinsa. Manzon Allah yana jin tofinsu, kowanne da manzon Allah ya ji nashi sai ya hukunci, ya ce to kai tofinka yana da kyau, yana da kyau a yi wannan, wannan tofin ba shi da kyau, a bar irinsa. Kun ga tofi asali akwai shi tarihin Larabawa kafin ma bayyanar manzon Allah. Da ya taho sai ya bayyana tofi mai kyau da kuma tofi mara kyau, kuma har yanzu akwai tofi mai kyau, akwai tofi mara kyau. Tofi wanda ya samu sharuɗa waɗanda annabin rahama ya gindaya, wannan tofi shine mai kyau. Tofi wanda ya saba ka'idojin manzon Allah, wannan tofi shine mara kyau. Don haka dole ne mu yi karatu, domin babi ne musamman babi na ruqya, wanda in kana son sanin tofi da ya inganta da kuma wanda bai inganta ba, dole sai ka ce makaranta. Allah shi samu gani. Larabawan nan ba su samu magani ba cikin wannan ƙauye. Wasu suka ce to abin da ya kamata mu je gun waɗannan mutane dai da muka ki ba su liyafa, mu nemi taimako, ya zama dole. Suka zo inda suka yi sansani, suka ce har minkum min raqin, cikinku akwai wanda ya iya tofi? Sahaba suka ce haba, ko mun iya ma muku, mutane irin ku mun ga ko ruwa muku ba mu ba? Na'am, mun iya tofi dukkan mun nan, duk wanda kuka gani ya iya tofi. Walakinnakum lam takuruna fala naf'al hatta taj'alu lana julan, mun iya amma ba za mu yi tofin ba sai kun biya mu, tunda abun haka ne. Tunda ba ku san ku taimaka mana ba da ruwa ko ku ba mu wata liyafa saboda halin kirki, to mu ma yanzu tunda kuna neman wani abun mu, dole sai ku biya mu sannan mu ba ku. Wannan shine gaskiyar magana. To anan ma cewa akai cikin sahabban manzon Allah dukkan sun ki, mutum ɗaya ne ya yarda shine Abu Sa'id al-Khudri. Sai ya muzo, to ni zan yi amma za ku biya ni. To ya nawa za mu biya ka? Fa ja'alu lahum ala zalika qati'an min al-ghanam, yace garke guda na awakai. Sai kun ba ni tunkiya 40. Tunkiya 40 saboda kunama ta harbi sarki. Kaga dole a bayar ku? Kafin kunamar iri-iri ce, bari kunama irin ta Sahara, irin wannan kunamar in ta harbe ka kai awa guda ka yi arziki, ina ga irinta. Don abinda zai sa mutumin ƙauye ya ba da garke guda na awakai ba ƙaramin abu ba ne. Mutumin da ya hana ruwa sannan ka ce sai ya baka awakai guda 40 sannan ka masa tofi, to ce sun yarda. Shikenan, sai ku kawo sarkin. Aka kawo sarki, faja'ala rajulun minna yaqra'u alayhi bi fatihatil kitabi, sai ya dauko fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yana zuwa karshen ta, mutumin nan ya mike kamar kunama ba ta taba harbin sa ba. Faqama ka allam yakun bihi qalaya, ya mike kamar babu dafi cikin sa. Shi kenan ya koma, ko ba su musulunta ba? Na ma abin da ya kawo su a musu tafi an yi, kuma sun warke, kuma sun bada awakai 40 sun tafi. Na ma ciniki ne. sai ya ce to ga wa kai 40 ya zamu yi suka ce la ta'jalu kada ku yi garaje ba mu yadda ba mu mutaba jin inda manzon Allah ya ce ayi tofi in an yi tofi a bada kuɗi a karba ba hatta na akin nabi sai mun je ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kun ga sahabban annabi suna aiki da umurnin Allah يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كركو شاغبا الله ده منزون الله duk abin da za a yi ku yi kokari ku nemi sanin Allah cikin wannan abin ko mai ahlar riya fada yace kada mutun ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumullahi fihi sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki to su musu tabajin wanda ya karanta Qur'ani aka biya shi ba gashi Abu Sa'id al-Khudri yayi to don haka duk awakan nan ba mu yadda a yanka guda ba sai mun tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ataina Abu Sa'id al-Khudri yace sai muka zo ga manzon Allah fa zakarna lahu zalika muka ga masa labari ya rasulullah kaji tafiyar da muke yi mun tafi wani kauye mutanen kauyen ba su da kirki ko da ya ba su ci mana to amma da kike dare yayi kuka yi sansani a gefe cikin dare kuna mata harbi sarkin garin suka yi ya warke abu ya gagara suka zo wajenmu suka ce akwai wanda iya tofi muka ce duk mun yi iya amma ba za mu yi ba Abu Sa'id al-Khudri yace shi zai yi suka yi jinga sai sun bashi awakai guda 40 sannan ya tofi kuma suka bashi ya tofi mutumin ya warke to mun zo ne ka gaya mana shin waɗannan awakai halal ne mu ci ko haram sai manzon Allah ya ce wa ma yudrika innaha ruqya ya sanar da kai cewa wannan tofi na gaskiya ne akwai masu ci da tofin ƙarya amma kai kam ka ci da tofin gaskiya wato rabo ne ma a kundu sahanin ne ma kusa rabo ciki ko za ku raba ku bani kashi guda inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka yi rabo da manzon Allah shine Ibn al-Qayyim ya ce don Allah musulmai ku lura haza fatiha fa kenan ina son ku lura da kyau ma'a kaunin mahalli gairu kabilin gashi ma mahallin da aka yi fatihan bai dace ba in ma li kauni ha'ula'i al-hayy gairu muslimina wanda aka yi matofin musulmi ne wanda aka karanta masa fatiha ya warke musulmi ne yace to ko da musulmi ne a ce mutumin kirki ne mutumin kirki ya ki ba da ruwa ga bako an karanta fatiha ga mutumin banza kuma arni ya warke yace to fa kaifa idza kana al mahallu qabilan to ina kuma a ce an karanta fatihan nan ga mutum musulmi mutumin kirki ba shi da lafiya anya kana ganin wannan mutumin ba zai warke ba amma sharadin ta shine ibadar ta samu karbuwa wajen Allah ko a'a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nan ne magana take shin ibadar ka Allah ya karba bari har ya baka taimako ko ko a'a bai karba ba wannan ku sahabi ne na manzon Allah Abu Sa'id al-Khudri cikin manyan sahabban annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha yana tofawa shikenan mutumin ya miki in kana so ka kwatanta imanin ka yi kokari ka bincika wani wanda kunama ta harba ka bugo alwala ka ga mu ba mu ji ma yayi alwala ba ka bugo alwala ka sa kaya masu tsafta ka zo ka karanta fatiha mu gani zai warke idan bai warke ba to ɗayan biyu ka binciki matsayin ka tsakanin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibadar ka anya ko ta karbi wajen Allah sannan na biyu babu mamaki Allah madaukaki yana jarabta ka ne domin Allah ba a gwada shi idan ka karanta fatiha don ka gwada Allah sai Allah ya kunyata ka ba a daukar Allah a matsayin abin misali abin example sai kai zaka mai da ubangiji don ka ji wani ya karanta fatiha to bari ka gwada in ka yi da wannan nufi kuma sai Allah ya kunyata ka Allah ba abin wasa bane saboda haka sharadi na tawakkali shine kyautata ibada ayar tawakkali cikin Qur'ani ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka dubi littafin tauhidi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayar tawakkali amma tawakkali yana da sharadi sharadin sa shine al-ibada in kana son taimakon Allah ka kyautata ibada gare shi don haka Bahaushe yake cewa alheri danko ne baya faduwa kasa banza matukar ka kyautata ibada duk sa'ilin da ka daga hannu ka roki Allah Allah zai biya ma bukata shi dama abin da yake so shine kyautata ibada din duk inda kaga an kawo wani bayani cikin Qur'ani ana magana tawakkali zaka ga an gwama da kyautata ibada tun daga kan annabawan farko har zuwa kan annabi Muhammad babu wani mutumin da za a ce yayi tawakkali ba a ce kyautata ibada ba na dogara ga Allah to kana kyautata ibada ga Allah wanda ya kyautata ibada ga Allah shi yake dogara ga Allah wanda bai kyautata ibada ga Allah ba ko ya dogara ga Allah aikin banza ne ka duba tarihin annabi Shu'aib a suratu Hud Allah ya bamu misali qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi
qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
النبي شعيب يأتي قال يا قوم يا قوم تانينا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي كنغني ناي وأزي كنكبينا to ba ku tunani babu mamaki abinda nake kurin kiran ku gare shi dinnan gaskiya ne idan ko gaskiya ne ba ku gani kuna kasada wa razaqani min rizqan hasana gashi Allah misali ya arzuta ni da kyakkyawan arziki ya bani annabci ina kiran ku zuwa ga shari'a ku kuma kunki wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu sannan kuma babu kuskure cikin abinda nake kiran ku duk abinda nake ku zo ku yi za ku samu ni ma ina yi annabawa in sun kira al'umma su zuwa ga wani aiki zaka samu annabawan sun fi kulawa da wannan aikin shi yasa manzon Allah yace ana a'lamukum billahi wa atqakum lahu na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron Allah wanda yafi sanin Allah za a samu shi fi tsoron Allah babu yanda za a yi annabi yace ku zo ku yi ibada a samu kuma shi yana baya ku zo ku yi sallah zaka samu annabi ya fi kowa kyautata sallah ku zo azumi zaka samu annabin yafi kowa kyautata azumi yo ba ga azumin nan ma da muke yi ba mun yi bayani shi manzon Allah yakan hada azumin kwana uku hudu a jere ba sahur babu da baki kwana uku kwana hudu in je ka samu annabi yana kiran mutane zuwa ga wani aiki to dole ka samu kuma annabin yafi kulawa da wannan aikin sai yace to in uridu illa al-islah mustafatu in na kira ku zuwa ga wani aiki kokari nake in yi gyara iyakan kokarina kokari nake in ga na shiryar da ku ne da ku duk mun tafi aljanna sai ce wa ma tawfiqi illa billah daidaituwa game da al'amarina bai zama wafaci ga Allah in kuka ga al'amarina ya kyau to Allah ne ya min muwafaka sai ce alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara ga Allah na dogara amma bai shiru ba sai ce ne wa ilaihi uni kuma ga Allah nake karkatawa wajen ibada da zai ce ga Allah na dogara yayi shiru to da maganar bata cika ba dole sai da ya kara da wa ilaihi unibu kuma ga Allah nake karkatawa wajen ibada ko kace nan duk mutumin da ya dogara ga Allah dole kuma ya karkata ibadar sa ga Allah ka kyautata ibadar ka ga Allah to sai Allah ya taimake ka misali annabi Ibrahim suratul mumtahina قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
سورة المنتهلة الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة حقيقة كيكاون أبن كوي يا تبت غريكو يا كو الأمر النبي محمد موتينا akwai kyakkyawan abun koyi gare mu mu al'umar manzon Allah shi Ibrahim walladina ma'aku game da tarihin annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi in muka dubi tarihin annabi Ibrahim za mu samu kyakkyawan abun koyi iz qalu li qaumihim Allah ya bamu labari yace lokacin da annabi Ibrahim da mutanansa suka ce wa jama'ansu inna bura'a'u minkum mu ba yanzu ba mu ba ku ba ku ba mu kaji an ce ba mu ba ku to magana ta bace ba mu ba ku wa mimma ta'budun min dunillahi sannan ba mu ba abin da kuke bauta ma mujin ba Allah ba ba mu ba ku ba mu ba abin da kuke bauta masa wanda ba Allah ba kafarna bikum mun ci ku annabi Ibrahim kenan kafarna bikum mun ci ku da ku da abin da kuke bautan ba ma son ku me yasa saboda ba su bautan Allah وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء sannan kiyayya da gaba sun fara tsakanin mu da ku kenan abadan har abada to Allah yace kad kanat lakum uswatun hasana ku musulmai ga abin koyi gare ku wai wato haka zamu yi da kafiran yanzu haka ne kad kanat lakum uswatun hasana haqiqa ce kyawun abun koyi ya tabbata gare ku suka ce inna bura'u minkum ba mu ba ku ba ku ba ku Allah ya ce kuma wannan maganar wai ke kyawun abun koyi ne kuma gashi ku din ga ku ga su ga su ga ku kuma Allah yake cikin abun koyin annabi Ibrahim yake kafarna bikum mun ki ku don haka ce al-kufru al-inkar ku kake abu shine ake kira kufru shi sa ake kiran kafiri al-kafiru domin yakiwa yake Allah kafarna bikum mun ki ku wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghda kiyayya da gaba sun fara tsakanin mu da ku kenan sun sani abadan mene ne abadan kiyayya da gaba sun fara tsakanin mu da ku kenan har abada kuma Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasana wai wannan abin koyi ne gare ku al'ummar annabi Muhammad sarkashi wannan zamani la hawla wala quwwata illa billah Allah ka samu cika da imani yau ke za a bar kiyayya da gaba hatta tu'minu billahi wahdahu sai ranar da kuka yi imani da Allah shi kadai ba ku cewa Allah shina da da ba ku cewa Allah shina da mata ba ku cewa Allah uku ne ba ku cewa Allah hudu sai ranar da kuka yarda da Allah shi kadai wannan rana ne zamu bar kiyayya zamu bar gaba zamu bar kin ko sannan kuma zamu yi mu'amala tsakani babu komai Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasana hasbunallahu wa ni'mal wakeel illa qawla ibrahim li abihi Allah ya ce to amma akwai wata magana da annabi Ibrahim yayi wa babansa wannan ba a so ku yi koyi da shi wannan maganar kada ku yi koyi da ita maganar ita ce la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay'in yayi babansa ya musulunta ya ci musulunta sai annabi Ibrahim ya ce to zan nema maka gafaran Allah amma duk da haka karka saki jiki dan ban mallaki komai wajen Allah ba babu mamaki roki Allah ya ki to wannan maganar ba a so ku yi koyi da ita matakar babanka kafiri ne haramun ne ka neman masa gafaran Allah sai dai ka masa addu'a Allah ya shirye shi to bayan sun gama magana annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi sai suka ce rabbana alayka tawakkalna ya ubangijinmu gare ka muka dogara domin kai muke fada saboda haka mun dogara da kai wa ilayka anabna kuma gare ka muke karkata ibadar mu wa ilaykal masir makoma tana gare ka kanta su ma da suka ce mun dogara da kai ya Allah su bar maganar ba sai da suka ce wa ilaika anabna gare ka muke karkata ibadar mu duk mutumin da ya dogara ga Allah to dole ne kuma ya karkata ibadar sa ga Allah tabaraka wa ta'ala dole ya kyauta ta ibadar sa in ba haka ba tawakkalin sa aikin banza ne da ganin biyan bukata ka dawo suratul ra'd sai Allah ya dawo yana magana da annabi Muhammad كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم تتلو عليهم
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
الله يشكيك ذلك حكى نندي أرسلناك مك أيكوك يا كي محمد صلى الله عليه وسلم في أمة تكين وتعال أمة قد خلت من قبلها أمم وتعال أمم سنغ باتشيكا من أيكوك تكين وتعال أمة من بأيكا تكين تفرقوبا وسأل أمم سنغ باتشيكا سوما من تورا مسو النباوة من أيكيك كيني تتلو عليهم الذي أوحينا إليك دونك كارن تامس وحين لم كيمكا كارن تامس قرآن كارن تامس حديثي وهم يكفرون بالرحمن أما ضدها كجاشسنا كافر تسيما ألا نرحما كان تيمس وعزي في جبي ألا ينامس رحما أما سنا بطل تسيما يا باطو لاديا يا باطو أرزكي يا باطو أزنتي يا باطو عيهوا يا بيامس بكاتا أما سنجبين دوكو تسيما to kun kace musu huwa rabbi allan nan dai shine ubangiji na ba zan bar shi ba la ilaha illa huwa babu wani abin bauta sai Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara to shi ma bai yi turu ba sai ya ce wa ilaihi matab gare shi kuma makomar ibada ta take kun ga hata manzon Allah da ya ce alaihi tawakkaltu sai da ya ce wa ilaihi matab gare shi makomar ibada ta take duk inda kaga an sa tawakkali dole zaka ga an hada ta da ibada a suratul muzammil dan Allah yace inna laka fil nahari sabhan tawila sai yace
inna laka fil nahari sabhan tawila واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
رب
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
كافي الله يسوع من ذو الله يريك الله أمدين أبين دوغارو سيدة أمر جيش دائم والأي واذكر اسم ربك كأمبتسونا أبنجدينك وتبتل إليه تبتيلا ka yanke rayuwarka ka maida ta ga Allah kai ta bautan Allah rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin makullar rana da makuyanta la ilaha illa huwa babu abin bauta sai shi idan ka yi zikirin Allah idan ka yanke rayuwarka ka koma ga Allah ka yanke Allah abin bauta baka bautan kowa sai Allah ka tunkusa ibadarka ya kai Muhammad fattakhizhu wakila lokacin sai ka rike Allah abin dogaro sai lokacin za ka rike Allah abin tawakkali duk mutumin da yace ya dogara ga Allah bai kyautata ibadar sa ƙarya yake kyautata ibada ita ce sa ka zama waliyi don haka malami suke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu mahalli ne na wilaya duk mutumin da kuka ji an ce waliyin Allah ne sai ku dubi aikin sa wani wai shi waliyi ne amma ko bai sallah ولي الشيطان كذلك صحيح البخاري حديث من الدبوشي للغري بيار دبيو دلتاب امام البيهكي الاسماء والصفات شابه لغري الشيطة دا عشرين دا اوكو دلتاب امام البقوي شرح السنة مجلد النبي الشافي لقوم شاكرا ما دلتاب مسند لتهون سنة ديوة صحاب من ذا الله متن تقص سكر ويتوانا حديثي وانا كون شادي متن تقص نانا عائشة عبد الله بن عباس سيدنا علي أنس بن مالك حذيفة اليماني معاذ بن جبل أبو أمامة الباجلي قا أبو هريرة الله شكرا مسير دا الله تبارك وتعالى في حديث القدسي يأتي من آذالي وليا فقد آذنته بالحرب دون سوى لي ناتو إن سند شيء في تومي Allah ya baka izini ka zo ayi fito na fito tsakaninka da shi domin ka cuci waliyinsa. To waye waliyin? Sai ya fassara mana. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in mimma aftartuhu alayhi. Bawa na baya zuwa kusa da ni da wani aiki fiye da wanda nace na farlanta masa. Baya yadda za a yi ka je kusa da Allah ta wani aiki wanda yake farilla in kana son ka je kusa da Allah to rayi farilla sai Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu ka dau matsayin ka matsayin iyyaka na'budu Allah yana daya gefe wa iyyaka nasta'in ya za a yi tsaro tsakanin ka da Allah ana samun tazara mai tsawo wani yana kusa da Allah wani yana nesa da Allah iyyaka na'budu amma kana nesa ba a jin mamuryarka wani kuma yana kusa da Allah da ya ce iyyaka na'budu to Allah yana amsa ashe kafin ka samu al-isti'ana sai ka je kusa da Allah kafin ka samu taimakon Allah to dole ne sai ka raya farillan Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah baya so Allah bai biya masa bukata in kana son biyan bukatun Allah to dole ne ka zo cikin wadanda Allah yake so yaya Allah zai so ka sai ka je kusa da shi ya za a yi ka je kusa da Allah sai ka raya farilla Allah tabaraka wa ta'ala kake zuwa kusa da shi kenan tsakanin ka da Allah tsakanin iyyaka na'budu kunka da kuma wa iyyaka nasta'in abinda zai matsa da kai kusa da Allah shine kiyaye farillai sai Allah madaukaki ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu matukar bawa na yana raya na filfilo yana kokari wajen kiyaye tadawuni yana azumi na nafila sallah ta nafila yana bada sadaka yana zuwa umara yana kokarin abinda yake ba farilla ba to duk sa'ilin da kake raya nafila kana dada zuwa kusa da Allah ne inji Allah tabaraka wa ta'ala ce to idan kana so ka san alamar mutumin da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinsa suka zo daidai wa daida kalma biyu din nan sun hadu mutumin da ya daga hannu ya roki Allah sai Allah ya bashi bari ka ga alamar sa man Allah tabaraka wa ta'ala yace fa idza ahabbtuhu lokacin da na so shi domin idan Allah yana son ka shine in ka roke shi zai biya ma bukata shine in kai ibada nan take yana karba alamar ita ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance jinsa wanda yake ji da shi za a waye gari kunnanka baka jin haram wa basaruhu alladhi yubsiru bihi idonsa da yake gani da shi za a waye gari baka amfani da idonka ka kalli haram wa yadahu alladhi yabtashu biha hannunsa da yake daukan abu da ita za a waye gari wannan hannun baka amfani da shi wajen sabon Allah wa rijluhu allati yamshi biha kafansa da yake tafiya da ita za a waye gari ita ma kafarsa baya amfani da ita wajen sabon Allah waɗannan hanyoyi guda hudu kamar ne ake gane walittakan bawa shin kana jin haram kana ganin haram kana taba haram kana tafiya wajen haram ayar tambaya ce nan idan ka binciki dangantakar ka da Allah baka kusa da Allah idan kuma a'a kana kulawa ta wajen jin haram da ganin haram da taba haram da tafiya wajen aikata haram kana kiyayewa ba'a magana ta haram ka saurara gudumace kiɗe-kiɗe ne baka saurarawa kallon haram baka yi hannunka baka amfani da shi wajen aikata haram kafafunka baka amfani da su wajen tafiya wajen haram Allah ya ce to a wannan lokaci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sun dauki sharuɗan da ake bukata don haka Allah yake wa da in sa'alani da ya roke ni la uqiyannahu wallahi zan bashi wa da in sa'alani da yake Allah ka tsare ni la uqizannahu zan tsare shi wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an kabdu nafsi 'abdil mu'min yakrahu al-maut wa akrahu musa'atahu wa la budda lahu minhu Allah yake a duniyan nan babu abin da nake taraddudi in zan yi shi sai dai abu daya babu abin da nake taraddudi wajen yinsa sai dai abu daya lokacin da mutum ya kula da dangantakarsa tsakanin shi da ni yana kulawa da farillai yana raya na fitilu baya jin haram bai ganin haram bai taba haram bai amfani da kafafunsa zuwa ga aikata haram wannan mutum in na zo ɗaukan ransa sai na yi taraddudi in ji Allah tabaraka wa ta'ala aiwa ko kai ne masoyinka ba ka son cutar da shi don duk wanda ya kai wannan matsayi to ya zama masoyin Allah shine waliyullahi shine wanda dangantakarsa da Allah ta yi kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya karahu al-maut wa ana akrahu musa'atahu gashi shi baya son mutuwa a shi kaga har wani bai son mutuwa ko shi baya son mutuwa ni ko ban son cutar da shi yace wala mutu lahu min kuma gashi dole sai ya mutu to sai Allah ya tura mala'iku ya ce ku je ku dauki ransa mala'iku kuma sai su ringa saukowa suna rike wannan yana ni zan je dauka ransa wannan yana ni ne zan tafi wannan yana ni ana rike ta ma din kun je ku yi a hankali domin ba wa nan domin da sun zo kafin su dauki ransa sai an kawo masa aljanna sai haba bi zai aljanna fa kaga kofin ta dubi ni'imar da Allah ya maka yanzu kana son ta ko dai mu barka ne cikin iyali ta mu tafi kawai sai ce sai a karba a cikin nan biyan bukatanka ya dogara da kyawun ibadarka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibadarka ta yi kyau to iyyaka nasta'in sai yayi kyau sharadi kenan don haka kar ka yi tsammani sai kai matsayin wali ne za ka roki Allah ya biya maka a'a gwargwadon aikinka gwargwadon biyan bukatarka kada a ce to yanzu duk sallar tamu gashi nan dai yadda take to kuma shikenan duk addu'o'in mu ba su karbuwa za a iya karba kafin an ko ibada akwai duk yar dama-dama ko ba a cewa duk sun baci akwai yar dama-dama ce to ku duba da cikin rubabbun nan a samu dan dama-dama a kawo ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2287 Anas da Salman al-Farisi da Abu Huraira Allah ya kara masa yarda sahabban manzon Allah mutum uku suka ruwaito hadisin Qudsi har yanzu قال الله تعالى الله مدوكك ياشي إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا إذا مباوانا يتمسو دني يتمسو كس دني يجي شبر داني I don't know what you call it in English داني كما هو النام ميكينا داني دا شين سكان ببنيا دا دوغنيا سنة kadan matsa kusa da Allah dani guda ɗaya tafi dani in ka matsa kusa da Allah dani guda da karramtu ilaihi zira'an Allah ya ce ni kuma zan matso kusa da shi zira'i guda kai ka matso dani guda shi kuma zai matso kusa da kai zira'i guda ashe kenan in ka dan matsa da iyyaka na'budu dan kadan sai Allah ya dan matso shi ma da nasfa'in dan kadan ba mamaki ka shekara ba mamaki ka shekara kana neman naira 1000 sannan a baka shekara guda in tsena ne an dai baka ai ko saboda na abudun naka da yake ba na tsaye ko dole ya dau lokaci idza taqarraba ilayya al-abd shibran taqarrabtu ilayhi zira'a idan bawa na ya dan matso kusa da ni dani dan ni kuma sai dan matso masa zira'i ai Allah ya ce ka kai fa dani ka matso shi ko ya matso zira'i tsakanin dani da zira'i ba a kwatantawa Allah ya ce wai za ta karraba ilayya zira'an in ya matso kusa da ni kuma daidai zira'i taqarrabtu minhu ba'an ni kuma sai matso kusa da shi daidai fadinsa daidai tsawonka in ka zo kusa da Allah zira'i daya kuma zai zo maka daidai fadinka sai ce wa idza atani mashiyan, idan bawa na yazo min yana tafiya ataituhu har wala ni kuma sai in zo mar ina sauri, in ka zo a fito Allah ya rungume ka, ka zama na shi. Don haka in kana son Allah ya biya ma bukata, mene kyautata iyaka na'budu, shi ma sai Allah ya kyautata wa iyaka nasta'in, alheri danko ne. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أبيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Mutanen kirki suna addu'a suka ce ya Ubangiji mu, mun ji mai kira Annabi Muhammad. Mai kira yana kira yana cewa ku zo ku yi imani, an aminu bi rabbikum, ku zo ku yi imani da Ubangijin ku. Fa amanna sai muka yi imani. Rabbana tunda mun yi imani, faghfir lana dhunubana, sai ka gafarta mana zunubanmu, wa kaffir anna sayyi'atina, ka kankare mana laifukanmu, wata wakana ma'al abarari, ka ɗauki rayukanmu tare da mutanen kirki. Rabbana ya Ubangijinmu, wa atina ma wa atana ala rusulika, ka ba mu abin da kai mana alkawari ga manzanninka. Wala tukhzina yawmal qiyamati, kar ka kunyata mu a ranar hisabi, ranar tashin kiyama. Innaka la tukhliful mi'ad, lallai Allah baka saba alkawura. Kun gani waɗannan ayoyi da suke cikin suratu Ali Imran, malamai suka ce ana magana ne akan al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba wai sahabbansa kawai na farko ba har zuwa na ƙarshen zamani. Duk mutumin da ya amsa kiran manzon Allah, duk musulmi wanda ya yarda da Allah, ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yarda da duk abin da manzon Allah ya kira mu zuwa gare shi, to da shi ake magana cikin waɗannan ayoyin. Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amala amilin minkum, Ubangijinku ya amsa addu'anku. Ana magana da waye? Da mu musulmai. Ubangiji ya amsa addu'o'inmu. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم, بعضاً توي أيت ونمي أيت لغة تشوكبا. إنجي الله تبارك وتعالى دونهك إنك تيا صلى صلى إنن تأني داما داما سأباك لا دا أن داما داما إذن تايفو سأباك تشاو لا دا سأن تابات صلى سأكباك لا دا anni za ku bi komai, wato komai karanci alherin da ke cikin sallar ka Allah bai kin baka lada. Kar ka dauka ce kai sallar mai kyau irin ta manzon Allah sannan a karbawa ne kai, ba ka yawa wannan. Babu mutum da zai, to ma irin ta sahabbai ma yi bare irin ta manzon Allah. Muna nan ana dan tattamawa, wai dai mun ba da kanmu da manzon Allah, ka dai kamanta ko fata shabbahu idza lam takunu mislahu inna tashabbuha bil kiram salahu, muna kamantawa ne. Sai Allah ya ce min zakarin aw unsa, namiji ko mace, babukum min ba'd, sashin ku ga sashi suke matukar ka ce su ibada, to Allah madaukaki zai kyautata maka sakamako, wato komai kankantan aikin ka Allah tabaraka wa ta'ala ya maka lamuni zai baka lada, matukar aikin nan yayi kyau. To lokaci ya zo kace da na kawo dogon hadisin nan, na ba mu misali da maganar da ba Hausa ke cewa alheri danko ne bai faduwa kasa banza. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ibadunmu. Allah ya sa duk ibada da muke karbabu ne, kuma Allah ya kyautata karshenmu ya gama mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji da rahama akwai tambayoyi abin yi hakuri
kina shukara rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba malam naji ana cewa idan mutun yana azumi ba zai shafa mai mai gamshi ba kuma ba zai sa turare a jikinsa ba to malam shin gaskiya ne
ya zama kazami kenan ya kamata ya sa turare mai kamshi ya kuma sa mai mai kamshi ba wannan shi akai turare da mai ba abinci bane ba abinci bane ba su bata azumi babu dalilin da zai sa mutum bai sawa akwai malamai da ke cewa ba a sawa kuma ba dalili kansa tun da babu dalili barin su haka shi ya fi asali a ga yana kafar mutane suna tafiya dukun-dukun kuma sai du'a zama kazamai cikin watan ramadan ko gwamma da ya rika wanka ana sa turare mai kyau kuma a shafa mai mai kanci wannan shi ne abin da ya kamata da wata
malam don Allah ka dinga faɗan kwanan wata idan za ka dinga fara karatu
yawa to bari amsa wannan kaɗan daga wai dinga faɗan kwanan wata in zan fara karatu kun san abin da ya samu faɗa ai an sha gaya mun wai dinga faɗan kwanan wata ba na faɗan kwanan wata domin wa'azin nawa ba shi da kwanan wata wa'azina ina fatan ya zama yana aiki har tashin kiyama ba ka taba jin wani hadisi da aka ce ranar kaza ga watan kaza manzon Allah ya ce kaza ko ka taba ji akwai ta sai mu bashi haka yadda manzon Allah ya banna shi Allah ya sa mu yi gaskiya
malam shin dole ne mace ta sa hijabi lokacin da za ta karanta alqur'ani
karatun qur'ani zikiri ne ba lalle bane ya zama ta sa hijabi don za ta yi karatun sa don zikiri kana yin sa duk wata siffa na rayuwa da ka samu kanka amma yana da kyau in za ta yi karatun ta shiga siffa mai kyau wanda ta sa kaya sutura mai kyau ta shiga siffa mai kyau ta karanta qur'ani kaga wanda ta karanta qur'ani ba alwala ko kuma ba wata sutura ba ta kuma wata cikin siffa mai kyau ladan su ya bambanta amma kuma bai hana yi ina fata an gane
shin ya halatta matan aure su je makarantar islamiyya mala
ba ma ya halatta ba wajibi ne mace ta tafi makarantar islamiyya ka duba hadisan manzon Allah an sha faɗa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata ya yi musu wa'azi an sha faɗa ya tara mata ya karantar da su ya tara mata sun yi mubaya har yanzu kuma ana tantama game da cewa mace ta fita waje ta yi karatu kuma ka lura mutum ko malami ne matukar matansa ba su zuwa makaranta dole za a samu sauran matan gari sun fi matansa ilimi domin mutum shi kadai bai iya koyar da mace ilimi kamar da za ta je makaranta malamai da yawa su karantar da ita
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ke shago mai namba Aisha 6 Low Shopping Complex Dara da Randa Bawon Nawunti Kasuwar Runti Bauchi State Najeriya ita shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayarmu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin Hausa 0806030225 ga shi a cikin Hausa da Turanci 0806030225 wassalamu alaikum warahmatullahi